sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Da fatan an kune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Ke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar 22 ga watan Agusta, shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tattauna da shi, Mahmud ba makanan labarai.
Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa rabin adadin mutanen da ke mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka bakin fata ne. Hispaniyawa da asalin mazauna yankin Amurka da kuma Amurkawa ɗan asalin Asiya. Majalisar Wakilan Amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau Asabar, inda 'yan Democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kuɗaɗe na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika saƙonni. Wani jirgin sama ɗauke da shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da baya cikin hayyacinsa, bayan da aka yi zargin an saka masa guba, ya sauka a Berlin a yau Asabar.
Kwanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewa shugaban Buhari ya amince gwamnatoci da hukumar 'yan sanda da kafa 'yan sanda a unguwanni tare da bada sama da naira miliyan 113 domin tallafa wa shirin. Kuma gwamnatin jihar Kaduna ta amince da buɗe wuraren ibadar jima'i da kiristoci bayan da aka kwashe watanni hudu suna kulle sanadiyar cutar COVID-19.
Aka yi ta cewa lallai lokaci ya yi da za a buɗe wuraren ibada a ci gaba da ibada, amma tare da kulawa da wasu dokoki ba don komai ba, don kiyaye lafiyar al'umma da mahimmancin rai.
Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Duk makaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro suka aiko mana ta hanyar email, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka bakin fata ne. Hispaniyawa da asalin mazauna yankin Amurka da kuma Amurkawa ɗan asalin Asiya. Wata ƙididdiga da AP da kamfanin dillancin labarai na Marshall da Barron's da River suka yi ta gano duk da cewa yawan waɗannan al'ummomi ya gaza kashi 40 cikin 100 na daukacin al'ummar Amurka. Su ne suke da kaso kusan 52 na mace-mace cikin kashi 100, waɗanda adadinsu ya haura abin da aka gani cikin watan Yuli. Ita dai Amurka ita ce ƙasar da tafi yawan masu kamuwa da cutar a duk faɗin duniya, inda take da mutum miliyan 5.6, kana ta halaka sama da mutum 175,000 a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Brazil ce ke biye da ita da mutum miliyan 3.5 na waɗanda cutar ta harba, sai India da ta dushi mutum miliyan 3. Kusan akalla mutum miliyan 23 cutar ta COVID-19 ta harba a duniya, sannan wasu 800,000 sun mutu a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Majalisar Wakilan Amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau Asabar, inda 'yan Democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kuɗaɗe na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika saƙonni. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka ke shirin gudanar da babban zaɓenta na watan Nuwamba, wanda za a yi ta hanyar akwatin gidan waya a daidai lokacin da ake fama da annobar COVID-19. 'Yan jam'iyyar ta Democrat na nema ne a samar wa da hukumar ƙarin dala biliyan 25, sannan a soke wasu sauye-sauye da hukumar ta yi a kwanan nan da suka hada da daina amfani da wasu na'urori waɗanda ke tantance saƙonni cikin hanzari, da cire akwatunan jefa wasiƙu da ke unguwanni, da kuma soke damar da aka ba ma'aikata ta ƙarin lokaci idan suna aiki. Sabon shugaban hukumar da aka naɗa a watan Yuni, Louis DeJoy, ne ya samar da waɗannan sauye-sauye. DeJoy, wanda ɗan Republican ne da ke cikin waɗanda suka ba da gudunmawarsu ga gangamin yakin neman zaɓen Trump, ya ce ya samar da sauye-sauyen ne a wani mataki na rage kuɗaɗen da hukumar ke kashewa, wacce ya ce tana tafka asara a cikin 'yan shekarun nan. Sai dai a ranar Talata ya janye waɗannan sauye-sauye, inda ya ce zai aiwatar da su bayan an kammala zaɓen na watan Nuwamba. Wani jirgin sama ɗauke da shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da baya cikin hayyacinsa, bayan da aka yi zargin an saka masa guba, ya sauka a Berlin a yau Asabar. Navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na Berlin da ke ƙasar Jamus. Gabanin haka likitocin Rasha sun amince da bukatar da aka gabatar musu ne ta a ce a nema masa magani a Jamus. Abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya bashi kulawa. Bayan da iyalansa suka yi zargin cewa da gangan aka yi yunkurin saka masa guba a Siberia a farkon makon nan. A ranar Juma'a wani likita a asibitin birnin Omsk da aka fara kwantar da Navalny ya ce jikinsa da sauki. Bayan da aka yi masa allurar da ta fitar da shi daga cikin hayyacinsa aka kuma saka masa na'urar taimakawa numfashi. Matakin amincewa a kai shi wani asibiti a kasashen Itali ya biyo bayan bukatar da mai ɗakinsa Yulia Navalnaya ta mika ga shugaba Vladimir Putin ta kafar yanar gizo wacce ta nemi a samar da shirin fita da shi domin neman magani. Hukumomin Rasha sun ce za su kaddamar da bincike don gano ko da gaske ne guba aka saka wa Navalny wanda ya kasance mai yawan sukar lamirin hukumomin Rasha. Navalny dai ya sha jagorantar zanga-zangar adawa da gwamnati, lamarin da yasa aka sha kulle shi a gidan kurkuku.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wani kokari da gwamnati ke yi na inganta yaki da ta'addanci a Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ya amince gwamnatoci da hukumar ɗan sanda na ƙasar ta samar da ɗan sandan al'umma tare da bada sama da naira miliyan 113 domin tallafawa shirin. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Professor Yemi Osinbajo ta ba da sanarwar cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da amincewarta na a kafa ‘yan sandan yankuna ko kuma ‘yan sandan al’umma, wanda tuni Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da amincewar cewa a baiwa ‘yan sandan Najeriya naira miliyan 13 domin fara wannan tsarin da ake ganin cewa zai inganta tsaro a cikin Najeriya. Gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu na ɗaya daga cikin gwamnonin da aka yi wannan zaman da su wakilan gwamnatocin jihohi na Najeriya, ko ya mun ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan tsarin da Shugaba Buhari ya ba da amincewar shi a aiwatar.
Kuma na tuntubi wani kwararre akan sha'anin tsaro kuma tsohon director a hukumar DSS ta Najeriya, Ibrahim Katsina, domin in ji irin tasirin da yake ganin wannan tsari zai iya yi wurin inganta tsaro a Najeriya.
Wannan taimako da shugaban kasa ya tare da gwamnoni abin a yi bani wanda muna gani idan aka yi abin yadda ya dace kan tsarin da gwamnati ta taho da shi, to ta'addanci da sauran matsalolin tsaro da muke fuskanta a ƙasar nan Allah za su ƙarshe.
Amma akwai masu ganin cewa tsarin nan an fito da shi ne domin a karya lagon jihohi ko yankuna ko gundumomin Najeriya da ke yunkuri kuma sun fara kafa nasu ‘yan sanda.
To ai da mun kalma ai jihohin ne suka yi korafi, yanzu kuma an so an amsa kiran korafin nasu, ai kuma kan da dama abin da ke bukata ai tsaro ya inganta kuma a samu ai maganin wannan fitina da ke tasowa. To tun da farko gwamnatin Kotariya ta farka ka ga maganin wata jiha a Bantan ta zai ta nata gashin kai a gishin mashi ai kan bai taso ba, amma yanzu aka haɗu aka ɗaure gaba ɗaya dama kwasan tsaro na gwamnatin Tariya. To tun tsoron gwamnatin tarayya ne ta kuma ɗauko wannan himma, to kamata kowa ya fahimci wannan inda aka dosa ko ba ta haɗin kai mu ga an yi nasara.
Ibrahim Ahmed Katsina kenan tsohon daraktan hukumar DSS a Najeriya kuma mai sharhi kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Ya
yayin da sama da jami'an kashe gobara 12,000 ke ta kokarin shawo kan wata wutar daji da ke ci a California da ke nan Amurka. Gwamnan jihar Gavin Newsom ya ce ya nemi taimakon kasashen Canada da Australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya. Gwamnan ya ce Australia na ɗaya daga cikin kasashen da ke da ƙwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya. A ranar Juma'a, Newsom ya ce wutar dajin ta yi ta'adi matuƙa a arewacin jihar, inda dubban mutane suka tsere wa gidajensu, kana wasu ɗaruruwan gidaje da gine-gine suka ƙone. A cewar Newsom, an kwashe shekaru da dama rabon da jihar ta ga irin wannan wutar daji. Yana mai cewa wutar tana ƙarar da kuɗaɗe da kayayyakin da ke hannunsu. Akalla mutum biyar ne suka mutu, kana wasu 43 suka jikkata a ciki har da jami'an kashe gobara. A wannan wutar daji da ta laƙume yankin da nisansa ya kai kilomita 220. Gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya ta ayyana shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar, ta kuma yi kira da dakatar da duk wasu ayyukan soji a birnin Sirte, matakin da Majalisar Dokokin ɓangaren 'yan adawa ta amince da shi. Akwai dai yiwuwar wannan shiri na tsagaita wuta ya samar da maslaha kan rikicin ƙasar, bayan da kasashen duniya suka nuna fargabar barkewar wani sabon rikici, yayin da ɓangarorin da ke takaddama da juna suke ɗaura ɗamarar wani sabon yaƙi kan birnin Sirte mai tashoshin da ake fitar da man fetur zuwa kasashen ƙetare. Tun dai a watan Janairu wannan birni yake hannun dakarun da ke goyon bayan Khalifa Haftar. Libya ta tsunduma a cikin ruɗani ne tun bayan wani bore da ƙungiyar tsaro ta NATO ta marawa baya, wanda ya auku a shekarar 2011. Buren da ya sanadin hambar da gwamnatin Muammar Gaddafi, wanda daga baya aka kashe shi. Tun daga lokacin aka raba kasar biyu tsakanin waɗanda ke gabashi da kuma yammaci, waɗanda kowannensu na da dakaru da kasashen waje da ke mara musu baya.
Mahmud Lalo ne kare kuma da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Musamman ne a jihar Kaduna, inda a ƙarshen makon nan hukumomin jihar suka amince a buɗe wuraren ibada bayan da suka kwashe watanni hudu a rufe, wani mataki na daƙile yaduwar coronavirus. Inda tuni har an koma gudanar da ibadu a masallatai da majami'u kamar yadda aka saba. Wakilin Isa Lawa Ikira ya hada mana wannan rahoton.
Bude guraren ibadun da gwamnatin jihar Kaduna ta yi dai yana tattare da wasu sharuɗa na kiyaye yaduwar cutar corona a faɗin jihar baki daya, kamar da yadda shugaban hukumar kula da harkokin addinin musulunci na Kirista a jihar Kaduna, Sheikh Jamilu Abubakar Albani, ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske.
Abu na farko shi ne muna ma Allah godiya, na biyu muna ƙara ba al'ummar musulmi haƙuri, bayan ba su haƙuri kuma muna ƙara gode musu yadda suka yi biyayya, suka yi ƙoƙari, suka bi wa'innan dokoki da jami'an lafiya suke ba da shawarwari a bi. Abu na uku shi ne lokaci ya yi, bayan mun yi zama yau sati ɗaya da malamai, manya-manyan malamai da kuma fastoci, muka yi taro da jami'an lafiya, aka yadda cewa lallai lokaci ya yi da za a buɗe wuraren ibada a ci gaba da ibada, amma tare da kulawa da wasu dokoki ba don komai ba, don kiyaye lafiyar al'umma da mahimmancin rai. So ana son a kiyaye waɗannan dokoki, daga ciki akwai yawan wanke hannu da kuma amfani da wannan takunkumi da ake rufe fuska, shi ne face mask a Turanci, sannan kuma da social distancing, da kuma kowane mutum ya ɗauko shimfiɗan shege da ita.
An ba da adadin mutanen da za su shiga masallaci ko coci ne?
Ba mu da adadi, ba mu adadi ba, kawai mu abinda muke so a kiyaye waɗannan dokokin, amma babu adadi.
Wannan sanarwar buɗe guraren ibada na yau da kullun dai yayi wa shugabannin addini a jihar Kaduna daɗi, sai dai kuma sun ce ya zama wajibi mabiya su kiyaye. Rabaran Joseph John Hayab shi ne shugaban ƙungiyar Kristoci wato kan na jihar Kaduna.
A makon da ya wuce suka kira mu wata taro da mu tattauna, to mun roka mun ce tun da an buɗe guraren ibada da masallatai muna zuwa ran Juma'a da Lahadi, a yadda ma mu zuwa cikin mako, domin yawan mutanen da suke zuwa cikin mako ba su kai yawan wanda suke zuwa a ran Juma'a ko ran Lahadi ba. mun gode da nan gwamnati ta kuka ta kuma yi shi yasa ina kira ga al'ummar mu yi biya da shawarin gwamnati da kuma masu kiwon lafiya idan na zama shugaban kungiyar kristoci zan ba ku shawara ku yi biya da duk dokokin da gwamnati sun ba domin kada mu ga wannan cuta fiye.
Majalisar Malamai da Limamai ta Jihar Kaduna ma ta ja hankalin mabiyanta game da kiyaye dukkanin sharuɗan da aka shimfiɗa, inji babban sakataren Majalisar Malam Yusuf Yakub Ayrigasiyu.
Na farko dai alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wataala da ya kare mu wannan rana wanda a hukumance an ba da umarnin kowa ya rinka sallar masallacinsa na khamsu salawatu. Mun muna roƙon Allah, Allah kar ya sa mu ƙara ga irin wannan iftila'in da ya faɗo mana wannan. To sai dai ina jan hankalin mutane to don Allah ƙa'idojin da aka sanya kai kokari a bi duk kaidan da gwamnati su yi aiki da nabi don dai ta kare lafiyar mutane. To muna roƙon ƴan uwan musulmi don Allah ya kokari a gan duk abin da za a bi domin a kare lafiyar mutane a kare yada wannan cutan. Don Allah muna roƙon ƴan uwan musulmi a kula da wannan domin mu samu nasara mu samu dacewa.
Yanzu yanda dai kusan makarantu ne kawai ba a bude ba a fadin jihar Kaduna, saboda ko a makon jiya ma sai da gwamnatin jihar ta bude babbar kasuwar nan ta jihar Kaduna wato Center Market, sannan ta alƙawarin ganin ta bude sauran kasuwanni idan an kiyaye sharuɗan da ta shimfiɗa. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A dawo lafiya.
Matafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na A dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin A dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata, Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicinsa akan yadda masu amfani da ababen hawa ba su mutunta dokokin hanya, har ma suka yi kalamai marasa daɗi ga mahukunta a duk lokacin da suka yi yunkurin aiwatar da dokokin ƙasar, musamman ma na jan kunni ga waɗanda suka take dokokin. Mai duka Yawale ya kai inda yake cewa hasaran ababen hawa na halaka rayuka fiye da ayyukan Boko Haram a jamhuriyar Nijar. Wakilin Musulmi Muni Barma ya masa tambaya ta gaba kamar haka.
A zukara kwatanta cewar akwai ka'idodi waɗanda ya kamata ko kuma hukunci da ya kamata a yi. Can baya an saba ɗaukar mataki akan dukkan kamfanin da aka lura cewa motocinsa na yawan kashe mutane akan hanya. Meye ne dalilin da ya sa a yanzu aka fasa daukar irin wannan mataki?
Mu abinda ana ma'amala da irin sinjisina mu ja hankalin al'umma, mu ja hankalin gwamnati bisa ga abubuwan da mun gani wanda bai kamata mu na gyara. Bin doka da danganta da aiki da ita, akwai ƴan sa'a da waɗanda su minista su gori suna dokoki ne su shiga wadda kamata. Su ya kama su yi aiki da su sa'ido gare ta wanda aka sami da garden legislature, suna police da jandarmomi da anka ba amana da bisa hanya. Jami'an tsaro su anka ba amana, suna an magagagin wannan dokar su gani ana aiki da ita ko ba aiki da ita. Bayan su da aka ga wannan abu da ya akwai saka ci gare shi, ita minista sufuri sai ta kawo wani committee wanda ya kamata da ita da ma'aikatanta da ma'aikatan minista din da jandarmomi da police lokaci-lokaci suna zuwa bisa hanya su yi tsaye suna tare motoci can da kuma doka ta ba su irin su wannan. Yanzu an kafar wannan abu ba mu san me yasa su ɗan kamfanin na sun kafuka sun ga kamar alƙunta su bai nana amma da ake yi wannan abu wallahi ban gani hatsarin motoci a murari. Kuma sai an kawo doka an ka hana duk wata mota don dai abu shi ƙara ragiya, duk wata mota sufuri wanda ka ɗauka al'umma an hana ta ta yi gudu bayan 12 na dare. Dokoki ne wanda an kasa saboda an gan mai yawan hatsarin da ake yi wanda ke kashe mutane cikin dare ne ake su. Za a ga mutum ya samu matsala da mota ta cikin kwana bai zo ya shaida ba wani ya zo da gudu shiga ya iska mota cikin kwana shiga ta. Za a kuma in ka gani da dare babu haske babu wuta akan hanya kuma akwai gani yana rigiya shi yasa an ka hana su tak. In sha biyu ta yi da minti goma ko da minti da to ka zo ga jami'an tsaro sun gani ya kamata su tsira kamar 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 cewa.
Ya ya kamata fasinjoji su yi a duk lokacin da suka lura cewar direban da ke dauke da su yana ganganci?
to su yawon yana suna diskan saboda su da kanka su wanda a cikin motoci suna nasu tasu gudunmuwa da ya kama su kawo idan sun ga direba yana gangaci ya kamata su sha hankali ne ko su yi waya na saboda an kawa wani kamfani da aka ce ma Alizar Azadin Jalla sai kita rucce wanda an kasa duk ƙarshen Afirka su kawata saboda yawan wannan kamfani da an kawa shi zai kula da wayar al'umma kai da cikin ƙasa da hukunta direbobi lala da kamfanoni wanda ba su jin doka wannan kamfani da an kawa a Nijar yana nan ya fara aiki a asa da tabbi shi ya kusan ɗan watanni kaɗan da sun kasa faru insha Allah in suka fara aiki za ga canji
kana nufin kamar fasinjoji suna da damar su kai korafi ko su kai koke gaban ita wannan hukuma ta
wannan hukuma ma tana da cikin program ɗinta akwai abu irin wagalin liberty da an kai wanda ta lamba waya da an kawo lokacin liberty na bisa shari'a ita ma za ta kafa irin wannan layi wanda idan mutum ya gani gwamnati da ake yi ya dauki lambar mota ya aika musu su kuma su dauki mata kai bisa kamfani ko bisa da dangobi kuma za su shiga zuwa gaba za su shaida musu za su biya kuɗi kamar kowa su shiga mota su fudi su zama na su kallon direbobi irin aikin da suke an ba su wannan dama su shiga su kan kansu kunda ɗan an kace mutane su wadi wani ba su wadi su ma zuwa gaba za su shiga da kan kansu su biya kuɗi su shiga su mota su zauna sannan don su yi control ɗin dabbobi kaga in an ka fara wannan abu za ka canji
ya kake ganin shin hanyoyin zirga-zirga a nan Nijar waɗanda ake da su tsakanin biranen ƙasar nan sun dace da tsarin jigila ko kuma tsarin sufuri na
to daga wannan tambaya ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu sai a kasance da mu a madadin bakon namu mai duka Umaru Alhaji Yawale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar da wakilin mu a Yamai Solomon Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma kiri ne daga nan Washington dake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro wanda kuka aiko mana ta hanyar email. Sakamakon na farko a yau mun samu ne daga Abbas Baffa a jihar Bauchi inda ya ce fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa a yau ina so ku bani dama ta ƙara kira ko kuma tunasar da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin Senator Bala Muhammad Abdulkadir auren Bauchi bisa abin da ya addabe mu tun mulkin mallaka wato ita ce hanya da ta doshi bakin kasuwan Chalede ta doshi karamar hukumar dukku da ke jihar Gombe duba da yadda wannan hanya take ci mana tu a ƙwarya ta fatan gwamnatin jihar Bauchi za ta duba wannan lamari domin kawo mana ci gaba mai amfani a yankin mu sai kuma sako na gaba da muka samu daga wato Hassan Dogon Faci ba tsari a jihar Katsina shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa yabon gani ya zama dole a madadin al'ummar karamar hukumar ba tsari muna kuma ƙara godiya ga gwamnan Masari na jihar Katsina muna kuma ƙara miƙa kukanmu da a tallafa wa al'ummar yankinmu na ba tsari domin matsalar rashin tsaro ta jefa kowa cikin wata hali kuma wallahi ba kowa bane ke cin abinci sau biyu a rana kina da kyau a duba yadda za a samar da wata hanya wadda za a tallafa wa al'ummarmu da fatan Allah ya sa mu dace amin sai kuma ga sako daga Husaini Abadambam a jihar Bauchi shi kuma ya ce amincewar da kungiyoyin tawayen Afinawa a kasar Mali suka yi an yi aiki da sojoji bisa sharadin mutunta yarjejeniyar zaman lafiya biyo bayan juyin mulki to abin da zamu ce shine Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabudu amin sakon mu na karshe kuma mun samu ne daga wato ado salati goma ga annabi da jau inda yace assalamu alaikum fashion hausa na muryar amurka yau na shigo fili ne domin in kira ga masu hannu da shuni da cewa dan girman Allah da manzansa su dinga tallafawa da kasa da su da talakawa domin wallahi a halin da ake ciki yanzu wasu gidaje sun kai ga kwana biyar ba su yi girki ba saboda talauci gashi kuma ma'aiki mai kira da aminci ya ce duk wanda ya taimaka ma wani shi ma fa Allah zai taimaka mishi to ma dalla mun kuma gode da sakonnin ku a ci gaba da aika da sakonni to yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka bakaken fata ne Hispaniyawa da asalin mazauna yankin Amurka da kuma Amurkawa 'yan asalin Asiya wata kididdiga da AP da kamfanin dillancin labarai na Marshall dabarunsu da riba suka yi ta gano duk da cewa yawan waɗannan al'ummomi ya gaza kashi 40 cikin 100 na daukacin al'ummar Amurka su ne suke da kaso kusan 52 na mace-mace cikin kashi 100 waɗanda adadinsu ya haura abin da aka gani cikin watan Yuli Majalisar Wakilan Amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau Asabar inda 'yan Democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kudade na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika sakonni hakan na faruwa ne yayin da Amurka ke shirin gudanar da babban zabanta na watan Nuwamba wanda za a yi ta hanyar akwatin gidan waya a daidai lokacin da ake fama da annobar COVID-19. Wani jirgin sama dauke da shugaban 'yan adawar kasar Rasha Alexei Navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka yi zargin an saka masa guba ya sauka a Berlin a yau Asabar. Navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na Berlin da ke kasar Jamus. Gabanin haka likitocin Rasha sun amince da bukatar da aka gabatar musu ne ta a ce a nema masa magani a Jamus. Abin da ya kawo karshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya bashi kulawa yayin da saboda jami'an kashe gobara 12,000 ke ta kokarin shawo kan wata wutar daji da ke ci a California da ke nan Amurka gwamnan jihar Gavin Newsom ya ce ya nemi taimakon kasashen Canada da Australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya gwamnan ya ce Australia na ɗaya daga cikin kasashen da ke da kwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya
Thomas sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma in jima idan Allah ya kai mu za ku ci mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya da gabatarwa sai Leo Salisu wanda ya bada umarni kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu
Jumbo to me, Jada.